الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا مجلسين أشرين دتكوس أشكم مجالس من تفسير القرآن ميجرما واندمكيه أولنا مسلاتين الفرقان أشكم وانا وطان رمضان مي البركة a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da albarka da kariya da arziki da sauran garuruwan musulmi da sauran garuruwan musulmi wannan kuma shine zai zamanto majlisi na karshe a Ramadan din wannan shekarar insha Allah a yau ya dace da ranar 28 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 13 ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 77 a cikin suratu Maryam kuma in Allah ya yarda da niyyar mu kammala surar dan haka yau babu amsa tambayoyi dan mu samu mu kammala surar a cikin lokacin da muke da shi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
نعم الله يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا شنبك قواند يكافر تشيد آيو يمبا شيني يكافر تدا القرآن وقال لأوتين مالا وولدا kuma yace wallahi za a bani dukiya da ƴaƴa attala al-ghaib shin ya sinkayi gaibu ne aka gaya masa cewa za a bashi dukiya da ƴaƴa natijar kafircin sa amitta hadha inda ar-rahmani ahda ko ko ya rike alƙawari ne daga wajen ubangiji ar-rahman kalla wato ya dena wannan maganar al'amarin ba haka yake ba sanaktubu ma yaqul da sannu zamu rubuta abin da yake fada wannan magana tasa ta izgili wana muddu lahu min al'azabi madda sannan mu kara masa daga azaba karawa wana rithuhu ma yaqul kuma zamu gaje masa kuma zamu ci gadan abin da yake fada wato zamu gaje masa ƴaƴan nasa da dukiyoyin nasa waya tina farda yazo mana ranar alkiyama shi kadai wannan ayar an ce wannan ayar riwaya ta zo a cikin sahihul bukhari daga Abdullah ibn Abbas cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khabbab ibn al-Arat wanda daya daga cikin raunanan mushrikai ne da ake musu ake gana musu azaba an ce na'am mene cikin raunana daga cikin sahabbai oh daga cikin mushrikai nace a cikin raunana daga cikin sahabbai da cikin mustad'afun wanda ake musu azaba Khabbab yana cikin wanda ake musu azaba barakallahu fik yana cikin wanda ake musu azaba dan bayan sa ya zamanto kamar ba bayan mutum ba saboda yanda ake kona shi ake masa gashin kuma abin nan ne me makiri ne yana yin kira to yayi ma akwai al-As ibn Wa'il as-Sahmi mahaifin Amr ibn al-As shi yana daga cikin mushrikai yana daga cikin jagororin Makka daga cikin mushrikai wanda suke gaba da addinin musulunci Allah madauki shi yayi ma Habab ibn al-Arad ya masa ayyuka har kudi suka taru akan shi As ibn Wa'id. Sai Habab ya zo wajen sa yana neman ya biya shi kudin sa. Sai ya ce bazan biya ka ba sai ka kafirta da Muhammad. Sai ya ce ni kuma bazan kafirta da shi ba har sai Allah ya kashe ka ya kuma tayar da kai. Sai ya ce to zai kashe ni ya tayar da ni, to idan ya rayar da ni a can zan samu dukiya da ƴaƴa, ka zo lokacin sai in biya ka. Yana mai masa izgili da sha'anin tashin alkiyama. To sai Allah ya saukar da wannan ayar, shine ake nufi ara'aital afara'aital ladhi kafara bi ayatina. To baka ga wanda ya kafirce da ayoyinmu ba, shine ya kafirta da alqur'ani, shine wannan As ibn Wa'il da duk wanda yake akan irin dabi'arsa, wato mai kafirci da kuma izgili da Allah da manzansa da ayoyinsa, kuma yake cewa za a bashi dukiya da ƴaƴa, yana alfahari da dukiya da ƴaƴansa da yake da su a nan rayuwar duniya. Yana ganin tunda yana da dukiya da ƴaƴa, ko an yi tashin alkiyamar ma in ma har akwai, to zai samu dukiya da ƴaƴa a can. To shine Allah madaukakin sarki ya ce aqala al-ghaib, shin ya tsinkayi gaibu ne cewa in ya mutu a lahira zai samu wannan? Ya wanda kuma ba wanda kuma kowane mutum ya san bai san gaibu ba, domin in mutum ya san gaibu to kamar yadda Allah ta'ala ya ce ne babu wata cuta da za ta samu mutum, domin in ka san gaibu ba yadda za a yi wani abu ya same ka. Idan ka san cewar a ilimin gaibu ka san cewar kana da ilimin wani mummuna zai zo ya same ka, ai dole za ka yi tanadi wannan mummunan ba zai same ka ba. Kuma da dukkan wani sharri, dukkan wani alheri da ya samu gare ka, tunda zaka san cewa an boye alherin anan sai ka ji. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani as-su. To sai Allah ya ce aqala al-ghaib, shin ya tsinkayi gaibu ne? Amittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, koko ya rike alƙawari a wajen Allah ar-rahman. Afwan, mun yi ta ambatan ar-rahman a ɗaya daga cikin ƴan uwa ya bibiyi wannan sura ya ga ar-rahman sau 16 aka faɗa, ni kuma nayi ta faɗan sau 19. To wannan yana daga cikin rashin tahqiq, taqlidi ne. Ibn Ashur a tafsirin sa 19 yace, to kaga da idan mutum ya bibiye su zai ga kan cewar Ibn Ashur yayi shine yayi sahau, yayi zamiyar alqalami. To kuma ni ma na bishi akan wannan kuskuren. To alhamdulillah, Allah ya saka masa da alheri, yayi tambihi ya bibiyi surar ya gani ya kirga. Ya kirga har sau hudu yace shi sai ya ga 16 ne. To bai san yaya ake suka zama 19 ba. To 16 din ne haka ne. Amma abinda aka faɗa na maqsudi na cewar wannan surar ta zo da ambaton ar-rahman dan ta tabbatar da wannan suna na Allah, wanda yake mushrikai ba su san shi ba, dan kuma su tabbatar da wannan sifa ta Allah ta rahama, wadda wannan sura ta kunshe ta ita ce rahamar Allah ta annabci, wadda Allah madaukakin sarki ya bude surar da ita. To shine Allah ya ce amitta khadha 'inda ar-rahmani 'ahda, ko kuma ya rike alƙawari ne daga wajen Allah ar-rahman, cewa idan ya mutu ya tashi ranar alkiyama zai tashi tare da ƴaƴa da dukiyoyi. Allah ya ce kalla, abun ba haka yake ba. Shine ma'anar kalla, kalmatu rad'i ne, ya daina wannan tunanin abun ba haka yake ba, lahira ba haka take ba. Ai yana gani yanda zai mutu shi kadai za a sashi a kabarinsa, to haka za a tashe shi ba shi da komai. Sanaktubu ma yaqul, bayan ba haka bane, wato bai hangi gaibu ba, kuma ba shi da wani alkawari daga wajen Allah. Kuma Allah ya ce zamu rubuta, da sannu zamu rubuta abinda yake yi na izgili. Wannan tahdidi ne cewar Allah zai masa sakayya, domin abinda Allah ya rubuta shi shine kanta ba magana ce ka faɗa wanda yake ta riga ta tafi kenan ba, a'a sai an bincike ka tunda Allah ya ce zai rubuta. Wana muddu lahu min al'azabi madda, kuma mu ƙara masa a cikin azaba ƙarawa, al-imdad wato ƙarin da zai zo masa, da kowa yake burin ya samu madad shine ƙari, to shi ƙarin da zai samu na azaba ne, wato Allah zai ƙara masa azaba akan wannan faɗa, ƙari akan azabar kafircinsa. Kuma Allah ya ce wana rithuhu ma yaqul, zamu gaje shi da abin akan zamu gaje masa abin da yake faɗa. Menene abin da yake faɗa? Shine malan wa walada, dukiya da ƴaƴa, Allah zai gaji shi. Wannan aka ce ishara ne ga cewa ya kusan mutuwa, kuma zai mutu, ƴaƴansa za su zamanto ba su bashi, domin ƴaƴansa fitattu Amr ibn al-As ne da Hisham ibn al-As, dukkaninsu sun musulunta. Saboda haka shi kadai ƴaƴan nasa ba shi ba su, sun rabu da shi tun anan duniya, ballantana a lahira. Waya ati shine Allah ya ce waya ati na farda, kuma ya zo mana shi kadai. To irin waɗannan abubuwa da suka faru da Al-Qur'ani lokacin saukarsa suna daga cikin wato dalilai na mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda Allah ya faɗa a Al-Qur'ani aka ganshi a aikace a tarihanci, domin tun kafin ai hijira shi Al-As ibn Wa'il ya tafi a Ta'if, yana da gona a Ta'if wadda take ba ta da nisa sosai daga Makka. Ya tafi akan jakinsa, jakin sai taka wata kaya, da zafi ya ishi jakin sai ya masa wani irin wawan harbi, wanda wannan harbin shine sanadiyar mutuwarsa. Ya mutu shi kadai a watse a cikin daga shi sai jakinsa, haka jakin ya kashe shi. To karshensa kenan, tun kafin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira, Allah ya kashe shi. To wannan shine karshen wanda yake yin izgili da ayoyin Allah. Allah ya ce wa narithuhu, Allah ya ce kalla sanaktubu ma yaqul, za mu rubuta abin da yake faɗa na izgili. Na'am.
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا.
نعم. الله يجي واتخذوا من دون الله آلهة كما سوكا في ري فنركي إيا ينجي با الله با ليكونوا لهم عزة domin waɗannan iyayen gijin su zamanto buwaya a gare su, suna cewa suna bauta musu, sun rike su a matsayin wato masu ceto gare su a wajen Allah. Wato in ma har akwai tashin alkiyamar, suka ce to ai iyayen gijinmu, iyayen gijinsu, suka ce iyayen gijinsu gumakansu su ne za su neman musu ceto wajen Allah. Saboda haka suna da mataimaka, suna da waɗanda suke ƙarfafa su. Wato al-izza ita ce buwaya, wanda yake zaka gagaru abinda kake so dole ka same shi. To kafirai daga cikin rudunsu da suke yi shine suna cewar wato iyayen gijin da gumakan da suka dauka za su zamanto musu izza a wajen Allah a ranar alkiyama. Allah ya ce kalla, wannan karyatawa ne a gare su, ina za su zamanto musu izza, ina za su zamanto musu wato wata kariya da taimako, ba su isa ba su hana musu azaba. Allah ya ce sayakfuruna bi ibadatihim, gumakan za su kafurta da ibadarsu da suke musu, wato bautar da mushrikai suke yi ga gumakansu. To gumakan a ranar alkiyama za su kafurce musu. Wayakununa alaihim bidda, kuma za su zamanto kishiya a gare su, wato maimakon su zamanto izza a gare su sai su zamanto akasin wannan kishiya za su zamanto a gare su. Kamar wato kamar yadda Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin sarki ya ambaci yadda za a tashi mushrikai, wa idza ra alladhina ashraku shurakaahum qalu rabbana haula'i shurakauna alladhina kunna nad'u min dunik fa alqau ilayhimul qawla innakum lakadibun. wannan muka dauke shi a tafsiri na biyu kenan sai yakfuruna bi ibadatihim rana alkiyama su mushrikai za su kafirta da bautar gumakan da suke anan sun rike su ababan bauta dan su ba su izza to ranar alkiyama sai su ce haula'il ladina za su ce ma Allah haula'i shuraka'una alladina kunna nad'u min dunik waɗannan su ne shuraka'u su ne ababan bauta da muka ce da muka kasance muna bautawa ba kai ba ya Allah sai su gumakan haula'in suka ce haula'i shuraka'una alladina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilayhimul qawla innakum lakadibu sai su gumakan su ce ƙarya kuke mu ba ku bauta mana ba Allah bai ce ba mu ce muku ku bauta mana ba innakum lakadibun wa alqaw ila Allah yawma idhin salama wa dalla anhum ma kanu yaftarun a wannan rana sai su miƙa wuya ga Allah da su da wato gumakan su miƙa wuya ga Allah su ce Allah ba mu suka bauta mu ba mun barranta daga gare su ittabara alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'u al'adab yayin da waɗanda aka bi su suke barranta daga waɗanda suke biyayya kuma suka ga azaba a lokacin nan za su barranta daga gare su anan kuwa an kulla alaka alakar cewar wai izza za ta zo musu saboda sun kasance suna bauta a gare su to Allah ya ce ba haka bane ita kalmar kalla haka take a larabci tana zuwa da ma'anar tabbas tana kuma zuwa da ma'anar korewa wato al'amarin bayan da kake tsammani bane kuma tana zuwa da alamar wato tsoratarwa tsawatarwa wato ahir kai wannan tunanin al'amarin ba haka yake ba to shine Allah ya amsa musu da wannan yace kalla al'amarin ba haka yake ba to sai kuma yace alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirina ta'uzuhum azza shin baka gani bane ya rasulullah wato kai mamaki anna arsalna ash-shayatin cewa mu mun saki shaydanu alal kafirina akan kafirai wato mun sallada shaydanu akan kafirai ta uzuhum azza sune musu suna cuna su zuwa ga saban Allah cunawa wato suna ingiza su zuwa ga saban Allah ingizawa wato Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai mamakin wannan to wato wannan kamar wa tunda ba ganin shaydanu ake ba amma Allah sai yace alam tara shin baka gani ba wato halin kafirai yanda suka samu walicin shaydanu suke bin su akan saban Allah tamkar wato zaka iya gani ne da idanunka wato kenan in dai kai tunani da idan zuciyarka kaga halin kafirai irin alakar su da shaydanu kai ka ce zaka gan shaydanun da kansu suna ce masa suna shushuta su ka san yanda ake yi makare yanda ake cuna shi ga mage ya bi shi yanda ake cuna shi ga kurege ko ga zomo ya je ya kamo shi to tamkar haka shaydan yake musu wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal aulad istifzaz wato kai shaydan Allah ya bashi izini yayi wasa da hankalin waɗanda suke sun bi shi su ne waɗanda za su shiga cikin jahannama tare da su kuma yana da wato ya kamfato mabiyansa mataimakansa wato waɗanda suke a haye mayakansa waɗanda suke dakaru a haye da masu tafiya a kafa da kuma ya zo ya yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu da 'ya'yansu duk wannan hanyoyi ne da shaydan yake bi ya batar da su to idan mutum ka tsaya ka duba halin kafirai da yanda suke da bata kai ka ce kana ganin shaydan din da rundunoninsa yana yin haka to shi shaydan Allah ya sake shi akan kowa amma bayin Allah masu ikhlasi masu dogaro ga Allah masu imani masu dogaro ga Allah Allah yace innahu laysa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun yace inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan bayina baka da iko akan su Allah ya kare su za su iya samun tayif innal ladina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru za su iya samun tayif shine dan shafa daga shaydan da zai same su a halin gafala saboda shi shaydan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi khannas ne a cikin zuciyar mutum yake sai yayi kwanto daga zarar ya ga lokacin kana cikin ambaton Allah sai yayi kwanto ya buya yana kana gafala to sai tsayif din ya zo sai ya kama sai ya jefo maka to masu tsoron Allah daga wannan abin ya same su tazakkaru sai su ambaci Allah suna ambatan Allah fa idahum mubsirun sai su samu basira to shi yasa a wato aka umarce mu da lizimtar dhikri domin babu abin a cikin hadisin Nawas ibn Sam'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kissar annabi Yahya wanda lokacin tafsir saboda kurewar lokaci ba mu ambace ta ba amma hadisi ne sahih a cikin Tirmidhi daga cikin Allah ya umarce shi da abubuwa guda biyar yace ya gaya ma bani Isra'il kuma ya buga musu misali abu na karshe da ya gaya masa yace ina umartan ku da ambaton Allah domin shi ambaton Allah kaman mutun ne wanda makiya suka bi shi za su cin masa yana gudu suna bin sa a guje sai ya tsalle ya fada cikin wata ganuwa sukai su shiga suka kasa shiga yace to ba irin ba halin da mutun yake shiga na tsari daga shedan irin yayin da yake ambaton Allah to shine zai zaman to masa garkuwa domin ba abin da yake korar shedan irin ambaton Allah to su ko kafirai ba su da wannan shine Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kai mamaki yanda muka saki shedanu akan kafirai suna ingiza su a cikin sabo ingizawa idan ka tsaya ka duba irin nau'i na fitsara da kafirai suke sai ka ga bayyana wannan aya salo salo na fitsara in sun ci gaba a cikin fitsara ne kai ka san cewar wato al'amarin yafi karfin basirar dan adam wato ko yanda mawaka dinnan suke iya shirya waka da suke batar da mutane da suke sheidanci da fitsara da ita ka san cewa akwai shedanu da suke nuna musu wannan abu mutum zai dauka wai ai originality ne yana daukan kan cewar innovation ne ai ibda ne yake yi basira ce ta waka nan ku ba wani abu yake ba yana karanta wahayin shedan ne shedan ne yake masa shifta yake sa masa wa'annan abubuwan shikenan sai ya gina ta zuwa da wannan basira shi yasa zaka ga shedanin nasu kusan daya ne sai ka ga mutum yana cikin magana shedanin nasa ya san inda ya fuskanta sai ka ga dayan ya gaya masa cewa yi nan saboda shedanin nasu daya ne to haka in ka tsaya ka duba kaga irin abinda ake na fitsara a film industry abinda ake a entertainment industry salo salo na sabo salo salo na wato saba ma Allah jalla wa ala musamman wanda wannan zamanin ya kawo zaka ga cewa zaka yi mamaki yanda kafirai wato Allah ya kyale su dare da shedanu suna cuna su a cikin saban Allah cunawa to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fala ta'jal alaihim kada kai gaggawa akan su me gaggawa akan su wato kada kai gaggawar kaga karshen kafircin su innama na'uddu lahum adda mu muna kirga musu kwanakin su ne da dararan su da numfarfashin su kirgawa sai sun cika sannan mi'adin su zai zo a cikin wannan akwai ishara ga cewar ga ce ma ga hakurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam da faranta masa rai hakurtar da shi kan cewar kada kai gaggawar ka ga saukar azabar da ake musu narko da ita ba sai ka gani ba fa in ma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un ko ma dai mu nuna maka abinda muka tsoratar da su akan zai same su ko kuma mu dauki ranka kafin wannan yazo karshen al'amarin da zuwa wajen mu za su koma to a cikin wannan tasliya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine nuna cewar kamar a hannunsa halakar ta su take da aka ce falata ajal alaihim kada kai gaggawa akan su ma'ana idan kai gaggawar kai musu addu'ar Allah ya tumbuke su Allah zai karba addu'arka saboda darajarka a wajen Allah dan haka kada kai gaggawa akan su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaggawar ba kararar addu'a akan su ba sauran annabawa sun yi gaggawar ba kararar addu'a akan mutanen su kamar annabi Nuhu da yace rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin diyara yayi musu ba kararar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa da ma mala'iku suka ce mala'ikan dutse yazo mala'ika jibril yace ga mala'ika yace masa ga mala'ikan duwatsu bai taba saukowa ba sai yanzu ka umarce shi gashi nan zai yi al'amarin ka yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana so bakakin duwatsun nan guda biyu abi qubais da jabalul ka'aba sai in hade su gare su da baki ɗaya mutanen makka annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a ina kauna a cikin tsatsan su a samu mutane da za su bauta ma Allah ba sa tarayyar komai da shi to haka yayi haka ya kasance akan tarbiyar Allah fala ta'jal alaihim bai musu gaggawa ba sallallahu alaihi wasallam addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutanen sa karbabba ce to shi yasa bai musu addu'a ba sai dai ya rinka cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu, Allah ka shiri mutane na domin su basu sani ba. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, a ranar da muke tara zamu tara masu tsoron Allah al-muttaqun, wanda suka yi taqwa a rayuwarsu ta duniya, zamu tayar da su mu hada su ila ar-rahmani, zuwa ga ar-rahman. Wafda suna halin wato waɗanda ake raka su a matsayin manyan baki. Kun san al-wufud, al-wafd su ne, in aka ce ga waɗansu manyan baki sun zo, sai a je a yi tare. In aka yi tare da kasaita haka za a kawo su, to a wannan hali za a tashi masu tsoron Allah ranar al-kiyama. A halin wato kun san kamar yadda ake ce ma convoy, al-wafd shi ne convoy. Akwai ɗan babur a gaba, akwai injiniya a gaba, akwai ƴan sanda a gaba, akwai spare motor, akwai ambulance, sannan ga masu rufa baya, ƴan rakiya. To wannan shine al-wufud, al-wafd, haka suke. To haka Allah zai tashi, haka Allah zai tashi ranar, zai tashi al-muttaqun ila ar-rahman, gawa za su je ga Allah ar-rahman. Wannan ba za su zo bane ga wani sarkin duniya ko ga wata babban kabila, za su zo ne zuwa ga sarki ar-rahman, wanda mahaliccin sama da kasa, wanda wannan rana shine kadai mai mulki. To a wannan hali za a tashe su. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, kuma mu kora mushrikai, sune al-mujrimin, kafirai. An kira su al-mujrimun bi ma'ana masu ma Allah laifi, domin laifin da suke ma Allah shine laifi da babu kamar sa, laifin shirka da kafirci. To Allah yace kuma mu kora su ila jahannama, zuwa ga wutar jahannama. Wirda wato suna masu tafiya, wato cike da kishi. Kun san yadda dabbobi ake kora su zuwa magangaren shan ruwa, ko idan suka zo saboda kishi za su taho a gurguje, makiyayi yana bayan su yana kora su da sanda. To haka za a tashi, haka su kuma kafirai a wannan halin za a kora su, maimakon ya zamanto jagora yana jan su zuwa inda za su tafi. Kun san idan aka tashi wato taron girmamawa, sai an samu ƴan rakiya, idan suka zo su ne a gaba, sai su wuce suna zagi, su kuma bakin suna baya suna bi. Suka mujirmai babu wani a gaban su, a bayan su za a rinka kora su, ana cewa ku bi nan ku bi can, haka za a kora su, kuma su gangaro wutar jahannama a ƙasa take, su gangaro kanta. Wirda, al-wird shine gangara zuwa wajen shan ruwa yayin da dabba take cike da kishi. To a wannan hali za su tashi suna cike da kishi. Ƴan aljanna duk wanda suke a bayan, duk wanda suka tashi a filin tashin al-kiyama, cike suke da kishi. Allah zai kashe kishin muminai daga sha daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tafki ne wanda dukkan muminai za su zo, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye, duk wanda ba mumini ba zai kore shi, mala'iku za su kore, zai nuna shi mala'iku su kore shi. Aka ce ya zaka gane ƴan al'ummarka ya rasulullah, yace idan mutum kana da dawaki wato waɗanda suke akawan bakaƙen dawaki, amma aka samu akwai wanda suke masu fari biyar, ba za ka gane su ba? Yace zan gane su. To ya ce haka za ku zo mun, kuna da alamar wajen alamar kyalli a gabobin alwala. To duk mumini wato kofunan ya adadin su adadin taurarin sama, babu shaka bani, inji Malam Ibrahim Khalil, ba a cewa shaka ban. Kun san abin nan, in aka ce ana rabo ana sadaka, in sai kaga an yi layi shaka ban, to shi a wajen wannan ba shaka bani, kowa da nasa. Duk wanda ya sha daga wannan tafkin ba zai kishirwa ba har abada. To a wannan hali muminai za su shiga aljanna, ba su da kishi. Suka mujrim, kafirai da wannan kishin, kuma zai za a jefa su, za a kora su cikin wutar jahannama. In suka nemi a kawo musu ruwa, yughafu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh, kamar yadda muka karanta a suratul kahf, Allah ya kiyashe mu. To yace wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna shafa'ata, ba sa mallakar wato ba sa mallakar cito illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, sai wanda ya rike alƙawari a wajen Allah ar-rahman, wato ba su da wani wanda zai cece su a wannan rana. To wannan wato a ranar da Allah yake tashin mu'minai a wannan hali, yake tashin kafirai ake kora su cikin wutar jahannama, to ranar da kafirai wato dukkan mutane, wannan ayar la yamlikuna tana koma ga dukkan mutane ba sa mallakar ceto a wannan rana sai wanda ya rike alƙawari daga wajen ar-rahman. Wala yashfa'una illa man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni, waye zai yi ceto a wajen sa sai da izinin sa, wato baka isa ka nemi alfarma ba wajen Allah sai Allah ya baka izini, baka isa kai ma Allah gaba gadi ba. Mala'iku ma ba sa yi, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda, da yawa mala'iku da suke sama ceton su baya wadatarwa a wajen Allah da komai sai bayan Allah yayi izini ga wanda ya so kuma ya yarda. Idan Allah zai yi izini kamar yanda yazo a hadisin Abi Sa'id, thumma ya'zanu Allahu ta'ala bi shafa'a, sannan Allah ya izini ayi ceto, to sannan ne za a yi ceto. To wa yake da iko yace zai ma Allah gaba gadi, yace shi ya isa wajen Allah, gashi Allah ya kore ta wannan jami'un nas ne la yamlikuna shafa'a, ba sa mallakar ceto a wajen Allah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, sai wanda ya rike alƙawari a wajen Allah ar-rahman, shine da imani da kyakkyawan aiki, ko kuma aka bashi izini na ceto kamar yanda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku duba ku gani a hadithu shafa'a mai tsawo din nan wanda yazo, yanda mutane za su rinka zagawa suna zuwa wajen annabawa tun daga annabi Nuhu, tun daga annabi Adam har ya zuwa ga annabi Isa, sai sun tike tukuna wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan ya ce ana laha ana laha, sannan ya je ya fadi ya yabo ga Allah, Allah ya masa izini da waɗannan kalmomi na yabo da ba taɓa yabon Allah da su ba, sannan Allah ya masa izini kan ya cito. To waɗannan su ne akramun wato akramul khalqi ala Allah, basu yi ma Allah gaba gadi ba sai da Allah ya musu izinin ceto. To ina kuma wani wanda yake bashi da wani izini daga Allah yace yana taƙamar ceto ko yana taƙamar wani zai cece shi. Wannan kore ceto da Allah madaukakin sarki yayi ya tabbatar da shi ga waɗanda Allah ya ba su izini, saboda haka shi ceto akwai shi, alfarma akwai ta ranar alkiyama, wanda maqsudin ceto shine rahama ga wanda ake cetan da kuma karama ga wanda ya cetan, dan Allah ya darrashta wanda ya cetan, ya isa ya nemi alfarma wajen Allah, Allah ya bashi. Shi yasa annabawa za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, iyaye za su yi ceto, ƴaƴa waɗanda suka mutu suna ƙananan yara za su yi ceto ga iyayensu, malamai za su yi ceto, salihai za su yi ceto, abokai ma za su yi ceto, abokai wanda suke sun yi haduwar kirki, al-akhilau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, waɗanda suke abokan kirki wanda masallaci ne ya hada ku, neman addini ne sallaci ta hada ku, ba abokai da suka nuna maka club club ba, ba abokai da suka nuna maka kwararo kwararo na shan ganye ba, ba waɗannan abokan ba, waɗannan sai dai ya zamanto kan cewa wato kuna tsine ma juna, ku zamanto makiyan juna. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da ijja'ani, Allah ka kiyashe mu da irin wannan abota, saboda haka mutun ya san irin wanda yake zai danganta, wanda zai zamanto yayi maka cito, wanda zai zamanto kan cewa ya tuna da kai tunawa ta Allah. Al-Hafiz Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana cewa a cikin littafin sa, yake cewa ranar alkiyama idan ƴan aljanna sun shiga aljanna sai su duba, sai su ga basu ga waɗansu abokan su waɗanda suke tare da su ba a duniya, sai su ce ma Allah, ya Allah ina wani mun kasance muna tare da shi, sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu shi a cikin wuta, sai su ce Allah ka ce zaka faranta mana, ta yaya zamu samu farin ciki abokinmu wanda muke tare da shi akan harkar ka shi kuma yana cikin wuta, sai Allah ya ba su ceton sa ya fita. Shine Ibn al-Qayyim yake faɗa yana kuka, yake cewa ya bayin Allah almajiraina da nake koya muku idan kun shiga aljanna kun duba ba ku ganni ba to ku tuna da ni da nake muku wa'azi da nake gaya muku ku tuna da ni ku ce ma Allah kuna neman ceto ni ma a shigo da ni to kaga irin tawalu malami yake cewa idan almajiraina kun ga wannan hali ku tuna da ni to saboda haka ceto yana bada daraja ga mai citan bayyana darajarsa ne a wajen Allah da kuma rahamar Allah ga wanda ya izini ai masa citan to idan duk sun yi citan waɗannan wanda Allah madaukakin sarki ya ambata Allah zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto salihai sun yi ceto kuma saurani ubangijin talikai sannan Allah ya fitar da mutane wanda ba su da komai in ban da kalmar shahada ya shigar da su aljanna ba su taba aiki ko kadan ba illa sun mutu da imani wanda duk ya mutu da imani ba zai dawoma cikin wuta ba Allah ka kiyaye mu na'am
qanu taqadar rahman walada laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
الله جل وعلا يتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا كما سكتي الرحمن Allah Ar-Rahmanu ya riki da wato shine fadin mala'ika fadin ƴan Makka mushrikan Makka da suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata da kuma wato Nasara da suka ce Annabi Isa dan Allah ne musamman wannan surar ta kunshi wannan magana ta su ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana kamar yanda ya gabata wato kamar wannan surar an saukar da ita dan a shirya haduwar da musulunci da haduwar farko tsakanin musulunci da addinin nasara shine zuwan su Ja'far da suka yi Habasha dan an saukar da aya an saukar da sura saboda haka a cikin zuwan su sun fuskanci addinin nasara da aka canza akai da'awar nasab danganta da ga Allah cewa Annabi Isa dan Allah ne saboda haka surar ta kunshi wannan abun dan ya zamanto musulmi da za su je su hadu da su suna kan basira akan yanda ahlul kitab suka zami da kuma irin girman wannan magana da yadda bata dace da addinin da Allah ya saukar daga sama ba kamar wannan tanadi ne shiri ne akai musu ita wannan sura dan haka da Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu da ya tashi zai karanta abunda sarkin Habasha Najashi yace masa ya karanta na abinda aka saukar musu na Al-Qur'ani wannan surar ya karanta musu wannan surar to kun ga a can an yi inkarin aka ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana to saboda muhimmancin al'amarin da kuma kan cewa wannan qadiya ce wanda musulunci ba zai gushe ba yana fuskantar ta domin musulunci Allah ya yi shi kan cewa zai rayu kafada da kafada tare da addinin Nasara har yanzu haka muke tare da addinin Nasara to shi yasa aka sake maimaita shi ta wata fuska wadda ba a maimaita shi a can ba shine fuskar da za ta nuna girman laifin da ke cikin wannan magana da girman hadarinta ga wato halitta baki daya. Allah yace sun ce al-Rahmanu ya rikida, to wanda yake a cikin wannan dan ambaton Allah da wannan suna na Ar-Rahman, bayan tabbatar da wannan suna da sifa ta Allah ta Ar-Rahman, akwai abin da yake nuna rashin haduwar cewa Allah Ar-Rahman ne da kuma zamantowar sa yana da da, domin da baya daga domin da wato juzi'i ne bangare ne na uba, saboda haka yana da daidaita da ubansa tunda jinsin su daya, tunda ko yana da daidaita da mahaifinsa ba shi da bukatar rahama daga wajensa, to shi ko Allah Ar-Rahman ne. Saboda haka ba zai yi ba a ce Ar-Rahman yana da da, dan Ar-Rahman dole ya zamanto wanda duk yake ba shi ba yana bukatuwa ga rahamar sa. To shi yasa sai wannan fuska ta uku kenan ta muhimmancin ambaton sifar Allah da sunansa na Ar-Rahman a wannan bigira. Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda, wallahi lallai kun zo da magana mai girma, wato idda ai mai girma mai nauyi, takadu samawati yatafattarna minhu, sammai sun kusanta su kekkece daga wannan magana, watanshaqqul ardu, kasa ta dare ta tsage, watakhirrul jibalu, duwatsu su rugurguje, hadda rugurugu daga wannan magana. Wannan ya nuna cewar wato sama da ƙasa da duwatsu suna da ihsasi, suna da sani da shaidar Al-Qur'ani da wannan shaida, kuma cewar maganar da ake yi na wannan kafirci da danganta da ga Allah wanda yake zagi ne ga Allah, wato magana ce wadda take halittar Allah ma wato tana makirkita, tana razani da wannan magana, domin razanin shi aka shine ma'anarsa zai sa sama ta kekkece, sama ta kekkece saboda girman wannan magana. Saboda me? Saboda an dangana magana da bata dace ba ga Allah, saboda dukkan halitta ya san girman Allah a cikin asalin halittarsa, ba shi da wani zabi in ba bautar Allah ba. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, kowane halitta ya sallama ma Allah ya san girman Allah. Ayar wannan shine tsakon kwani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka a hannunsa ya ji yadda sahabbai suna tasbihi ga Allah. Idan mu ba mu san girman Allah ba, dukkan halitta ta san girman Allah. Saboda haka wannan magana cutarwa ne da batanci ga Allah. Allah ya ce adhani ibnu adam wala yahiqqu lahu an yu'dhiyani, dan adam yayi mun batanci, ya cuce ni, bai cancanta ya cutar da ni ba. Yaqulu ittakhadtu walada wa ana alwahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, alhali ni ko ni ne wanda take ni kadai, kuma wanda nake dukkan wani abu yana bukatuwa ga zuwa gare ni, ban haifa ba ba a haife ni ba, kuma ba ni da wani wanda yake kama da ni. Allah ya yi makansa wannan kirari. To idan Allah ya ce dan adam yana cutar da shi, Allah ya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, to halittar Allah sun sani, dan haka abun yake tayin musu da hankali, mala'iku ma suke a tsorace. Shine Muhammad ibn Ka'ab al-Qaradi, daya daga cikin tabi'ai, yace makiya Allah sun ne musu tayar mana da alkiyama tun kafin lokacin ta yi, yana zagi yana tsine ma waɗanda suke wannan magana, domin idan sama ta kekkece ƙasa ta dare duwatsu suka rugurguje tashin alkiyama kenan, to sun kusanta su wannan daga wannan magana ta su. An da aulir rahmani walada, saboda sun yi da'awar da ga Allah Ar-Rahman. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, baya dacewa baya cancanta ga Allah Ar-Rahman ya rikida, domin in ya rikida bai zamanto Ar-Rahman ba, domin an samu wani wanda yake shi ba shi da bukata ga rahmar sa, kuma wato mustahili ne. Ai wannan wama yan abinda ake nufi da al-imbigha shine ka nemi abu a amsa maka wato in ma ka nema ba za a amsa maka ba in aka ce ma yambazi in ma ka nema ba zai yiwu ba ba'ana ai mustahili ne korarre ne a cikin wato hankali a cikin halittar Allah a ce Allah Ar-Rahman ya rikida domin in ya rikida bai zama Allah ba ya buƙatu ya samu wanda yake daidai da shi shi ko Allah ba zai yiwu ba ya zamanto akwai wani wanda yake daidai da shi domin in akwai wani wanda yake daidai da shi kowa sai ya tafi da tasa halittar idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma yasifun da haka ne kowa sai ya tafi da halittar sa kowane Allah sai ya tafi da tasa halittar kuma ɗaya daga cikin su dole yayi sai dara yayi rinjaye akan ɗayan sai shine sai Allah ya ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah ga abin da suke sifantawa ai wannan ba mai yuwa bane domin kana ganin sama akwai wata halitta in banda halittar Allah akwai wata halitta in banda halittar Allah akwai wata duniya in banda duniyar da Allah yayi in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda babu wani wanda ke cikin samai da ƙasa face zai zo ma Allah abda yana bawa duk wani wanda yake a sama da ƙasa to zai zo ma Allah a gurfane wulakantacce a kaskance a matsayin bawa ga Allah wato yana mai kaskanci gare shi ranar alkiyama mala'iku aljanu mutane manzanni da annabawa babu wani wanda yake face zai gurfana gaban Allah yana bawa laqad ahsahum Allah ya kiyaye su gabaki daya ba wani wanda ya fita daga cikin ikon sa wa'addahum adda ya kidaye su kidayewa kowa Allah ya kiyaye shi ya kidaye shi kidayewa hatta kiyashin nan da yake tafiya Allah ya kiyaye shi kai hatta ganye wanda zai fadi wanda in ya fadi ba za ka ji nauyin sa ba za ka ji sauki ba Allah ya ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba wata ba wani ganye da zai fadi face Allah ya san shi ba ma kuma kawai Allah ya san shi ba illa fi kitabin mubin yana cikin littafi bayyane ya rubuta to irin wannan shine Allah wannan shine Allah to ta yaya za a danganta masa abinda bai cancanta gare shi ba wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkaninsu masu zuwa ne gare shi ranar alkiyama su kadai kowa shi kadai kwallinsa ba wanda zai je ma Allah yana da runduna yana da mataimaka yana masu kariya yana da masu rufe masa baya yana da yan banga yana da duk abin da ake tsammanin a duniya shine yake ba mutane rubi da duniya kowa zai je ma Allah shi kadai wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowannen su mai zuwa ne gare shi sai aka kawo da sigar fi'ilul mudari da sigar ismul fa'il mai nuna thubut wato kowannen su mai zuwa gare shi ne tabbas yawmal qiyamati rana alqiyama farda shine Allah ya sanya mana wannan aya Allah ya sanya mutuwa akan mu babu wani wanda yake shakka cewa zai mutu kuma in ka mutu in ba daga abinda annaba su gaya maka ba baka san inda za a kai ka ba sai inda aka yi da kai sai inda aka kai ka kuma in ka mutu kai kadai za ka mutu in banda wawaye kamar wani wawa da aka nuno ya je ya binne ubansa da BMW ta miliyan 37 aka nuno shi suna binnewa wanda yake hatta yan uwansa kafirai sun san mahaukaci ne shi kowa shi kadai za a binne shi kaga tun daga nan Allah ya nuna maka cewa kai kadai za ka tafi wajen Allah kai kadai to Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wannan da ya ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda da karfafan abinda Allah ya faɗa ne a can da ya kore da yake ce wanda yake cewa la uta yanna malan wa walada za a bani dukiya da yaya to Allah ya ce ranar alkiyamar kowa mai zuwa masa ne shi kadai ba shi dada duk waɗannan maganganu da Allah madaukakin sarki yayi wato narko ne da ban tsoro akan girman wannan magana wanda a cikinsa ya kunshi girmama Allah ku duba a cikin ayoyin nan sau hudu Allah yana faɗan ar-rahman wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أكيت الإظهار في موقع الإضمار وجندي كما تأكاو ضميري أرنك تشيوا شي سيبا أتشي شي بسي أكرنك ما يميتاشي ده سونا سأ الرحمن سبو ده مكان بيان جرمان الله ده تشيوا أتركة الله daga abin da bai cancance shi ba ku tuna bayin Allah mala'iku fa babu abin da suke yi a rayuwarsu a halittarsu in banda tsarkake Allah tsarkake Allah suke yi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace magana ce tafi soyuwa a wajen Allah yace maganar da Allah ya zabe ta ga mala'ikunsa subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo gare shi abin da suke kenan shine kaman numfashi a wajen su mu iska da muke shaka a wajen mala'iku tasbihi shine kaman numfashi a wajen su jiddadin ba abinda suke illa tsarkake Allah saboda haka duk abinda zai zamanto tsarkakewa ne ga Allah wato shine gaskiya domin babu kalmar gaskiya irin kace tsarki ya tabbata ga Allah domin shine wanda yake kamalarsa mutlaka babu ta da wani kaidi ya cika jalla wa ala babu wani naqsu tare da shi saboda haka tsarkake shi daga dukkan tawaya shine gaskiyar da masu gaskiya suka fada babu gaskiya kamar wannan magana to shi yasa Allah ya ta maimaita wannan domin makani ne akai wannan abin da ake cewa a balaga al-itnab a tsawaita saboda wata ma'ana an tsawaita wannan maganar dan a bayyana wato girman daraja wato girman Allah jalla wa ala girman zatinsa da girmomin sifofinsa da tsarkake shi daga abin da azzalumai suke fada a gare shi uluwan kabira to sannan Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda hakika waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari da sannu Allah ar-rahman zai sanya musu soyayya wato yayin da ake tashin waɗannan waɗanda za su tashi su kadai ba su da mataimaka to su waɗanda suke imani suke aiki nagari Allah zai sanya musu masoya domin zai sanya musu soyayya an fassara ta da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko Allah zai sanya musu awidda masoya sune mala'iku waɗanda za su kasance tare da su Allah zai sanya musu su waɗanda yake zai za su kasance tare da su da mala'iku da kuma bayin Allah na gargaru annabawansu za su zamanto sune tare da su domin annabawa ranar alkiyama za su tsaya akan sirat suna roƙa ma al'umomin su tabati suna Allahumma sallim sallim to wannan yayin da mushrikai da kafirai ba su da kowa gumakan su da suke da su wanda suke da awar cewa za su yi musu ceto sun barranta daga gare su waja'alna bainahum mawbiqa kamar yadda muka karanta a suratul kahf an sha makance tsakanin su to su ka waɗanda suke imani da aiki nagari to sune wanda Allah madaukakin sarki zai hada su da mutanen kirki masu soyayya ta gaskiya wanda sun kasance tare da su tun a nan duniya ma'ana ta biyu Allah zai sanya musu soyayya wato zai sa a rinka son su wannan ishara ga hadisin da yazo a cikin sahihain wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya so bawa sai Allah ya kira Jibril yace ma Jibril ina son wani ka so shi sai Jibril ya so shi sannan sai Jibril ya kira a cikin mala'iku na sama yace Allah yana son wani ku so shi sai su so shi to sai a sanya masa kabuli karbuwa a cikin zukatan mutane a cikin zukatan bayin Allah kaga ana son sa haka kawai Allah ya sa ana son sa to saboda Allah ya so shi haka kuma idan Allah ya ki bawa sai Allah ya kira Jibril yace Allah yana kin wani ka kishi sai Jibril ya kishi sannan yayi kira ga mutane mala'ikun sama Allah yana kin wani ku kishi sai su kishi to sai a sa masa kiyayya da rashin soyayya a cikin zukatan mutane a bayan kasa mutane su ji kawai ba sa son sa a cikin tafsirin Ibn Abi Hatim a tafsirin wannan ayar sai ya ambata a maganar da aka rito daga Hasan al-Basri yace wani mutum ne yace shi kuwa zai lizumci bautar Allah da ibada da kyawawan ayyuka domin a rinka ambatan sa da cewa ai wani mai ibada ne, wani an san shi da ibada. Yace ya zamanto ya lizinci masallaci kullun aikin kenan, kullun sai ibada sai yawan sallah, yaga ba wanda ya kula shi, ba wanda ya ambata cewa a'a wani bayan Allah, wani na Allah, kullun sai sallah. Ina ka fito masallaci, daga ina zaka je masallaci, yaga ba wanda ya kula shi da wannan. Sai ya koma ya ma kansa fada, yace to ni nayi dan a ambace ni da wannan, ba wanda yake ambato na, to nayi dan Allah mana. Yayi wata bakwai yana haka bai samu komai ba, sai yace ma kansa nayi dan Allah mana. Tsakaninsa da Allah kuga albarkar wato ibadar kenan. Ita ibada idan dai mutum yayi ta kamar yanda Sufyanu Thauri ne yake faɗa, yace mun nemi ilimi ba dan Allah ba, sai da ya jawo mu ya kai mu dan Allah. Sai yace nayi dan Allah mana, sai ya mayar da hankalinsa ya tsarkake niyya yayi dan Allah, sai Allah ya sanya masa soyayya a cikin zukatan bayinsa. Saboda haka in kana neman soyayya, ka nemi soyayyar Allah, idan Allah ya so ka ka gama. Amma duk wanda ya nemi soyayyar mutane, wannan ya nemi ghayatun la tudrak, wato ya nemi manufa wanda yake ba za a cin mata ba. Duk yanda kai musu sai su ce ba ma yi. Amma in Allah ya ce yana yi da kai, wallahi so ko sun ki sai sun yi. Wannan sunna ce ta Allah. Wannan ita ce ma'ana ta biyu ta sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ma'ana ta uku wato Allah zai sanya musu soyayya tsakaninsu. Soyayya ta gaske ita ce soyayya tsakanin mu'minai. Dukkan soyayya akan wani abu na duniya to ta ƙarya ce. Soyayya ta gaskiya ita ce soyayya tsakanin mu'minai. Domin Allah ya ce sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah zai sanya soyayya a gare su. Wato za su rinka son juna, soyayya ta gaskiya. To wanda yake soyayya ce tun anan ba za ta yanke ba har a lahira. Kun ga kamar abinda muka ambata ta shafa'a din nan. Ita ce za ta sa su yi ma junansu shafa'a. Suna cikin aljanna za su tuna da kan cewar ai akwai dan uwansu da suke haduwa a masallaci, suke itikafi tare, sun shafa basu ganshi ba. To wannan soyayya ce ta gaskiya. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Wato masu hulla madada badadan juna a ranar lahira, a wannan rana makiya ne illa al-muttaqin, sai masu tsoron Allah. To wannan shine halin mu'minai sabanin kafirai, da za a tashe su kadai ba su da mataimaka. Suka mu'minai za su tashi da wannan gata. Allah ya game ma mu'minai gata da ya ce musu wannan, sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda, Allah ar-rahmanu zai sanya musu soyayya. Kun ga wannan ta hada soyayyar Allah, soyayyar mala'iku, soyayyar annabawa da mutanen kirki, da soyayyar juna, da soyayyar halitta, da soyayyar halitta. Karanta inda daga cikin sahabbai, daga cikin magabata na kwarai, wannan kissa ta tabbata ga Imam Ahmad. Wata ran ya bata zaki ne yazo ya sashi a hanya, ya tafi da shi har ya sashi a hanya. Wanda ya rike Allah, hatta dabbobi da halittar Allah, Allah zai sanya su sushi. To kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar sunnar Allah a cikin hadithul qudsi, bawa na bai kusanta da ni ba da abin da yafi soyuwa a gare ni irin abin da na farlanta masa, ba zai gushe ba yana dada kusanta gare ni da ayyukan nafila har sai na so shi. To wannan soyayyar Allah ba ana samun ta bane da banbadanci, ba ana samun ta bane da wani abu na duniya, ba ana samun ta bane da gadara, ba ana samun ta bane da wani asali. Ana samun ta ne da abin da mutum yake yi tsakaninsa da Allah. Allah madaukakin sarki ka ba mu soyayyarka. To sannan Allah ya bayyana waɗannan ayoyi biyu da suka nuna ƙarshen surar yazo, yace fa innama yassarnahu bilisanik, to mu dai kadai dai mun sauƙaƙe shi da harshenka. Shiwa wa ake nufi? Alƙur'ani. Saboda abin da in aka faɗe shi an san shi ake nufi. Wanne ne in ba shi ba? menene abin da Allah ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a ce shi in ba alqur'ani ba to mun saukake shi da harshen ka wato Allah ya sanya alqur'ani mai sauki ne da harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shine larabci yau da alqur'ani da chinese yake sai Allah ya sanya shi da larabci wanda duk a ujumarka duk bobancinka komai bobawanka Allah ya kunce harsha wala kad yassarna alqur'ana lidhikr Allah ya saukake maka ga fadan sa kaga mutum bai fahimci da abin da ya fahimta na alqur'ani amma ya rera shi da tajwidin sa ya karanta shi kamar balarabi to wannan sauki ne da Allah yayi to kaga wannan alqur'ani yana magana a kansa da kansa ba haka alqur'ani yake ba Allah bai saukake shi din ba to yanzu menene menene wani abu na gaskiya da muke nema fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu wannan zance kuma ake nema ya imani da shi bayan abinda alqur'ani ya faɗa to Allah yace mun saukake shi da harshen ka litubashshira bihil muttaqin domin ka faranta kai albishir da ga wato masu tsoron Allah da shi alqur'ani da kan cewar za a tashe su ranar alkiyama a matsayin manyan baki wa tunzira bihi qauman ludda kuma kai gargadi ga shi ga waɗansu mutane ga mutane waɗanda suke takadaru kangararru waɗanda suke su ga masu ba sa yadda da gaskiya komai bayyana ta gare su shine ainihin takadaranci wato al-aladul khisam mai tsananin gardama da takadaranci sune wanda Allah ya fi komai ki a cikin mutane waɗannan sune alamar wato kafirai da kafirci shine takadaranci wanda larabawa wato suna alfahari da shi ka larabawan jahiliya suna alfahari da takadaranci dan su nuna kan cewa su ba isa a tankwara su ba shi yasa bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa aya ce ba abin da yasa ya tankwara ba ku gaba larabawa ba su samu sarki ba ba su samu sarki wanda zai hada su gabaki daya ba saboda su ba su isa wani ya tankwara su ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda aka kira shi dayyanul arab wato sarkin larabawa wanda dukkan larabawa sun mika wuya gare shi ba abin da ya tankwara larabawa suka yi mika wuya illa alqur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani to Allah yace domin kai gargadi ga mutane waɗanda suke masu takadaranci to shine kaga wannan ya tabbatar da annabci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine albishir da gargadi kamar yadda muka faɗa mawdu'in surar nan maqsudinta tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da haka Allah ya kawo ƙarshen ta ya bayyana yace ya saukake alqur'ani da harshen sa na larabci domin wato yayi wannan wazifa ta annabci bishara ga masu tsoron Allah da alqur'ani da kuma gargadi da alqur'ani ga waɗanda suke takadaru kuma wannan ya nuna kan cewa babu bisharar da za ta amfani mu'minai irin bisharar da aka yi ta da alqur'ani wa'azin da aka yi shi da alqur'ani babu kamar sa kuma babu gargadi da za a yi ma mutanen da suka fandare irin gargadin da za a yi musu da alqur'ani saboda haka yayin da mutum zai wa'azi yayi wa'azi da alqur'ani yafi isa matuƙa wajen wato isa ga zuciya to sannan kuma Allah ya kare da wa'azi a wanda yake domin ai izina yace wa kam ahlakna qablahum min qarn wato nawa ne muka halakar gabanin su na karni wato na al'umma wannan kam din wato da take nufin ai da yawa ma'anar wannan istifham din da ma'anar da yawa wato da yawa mun halakar gabanin su da yawa na karni muka halakar gabanin su karni da yawa waɗansu ba a san su ba wannan tsoratarwa ne ga waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan cewa Allah ya halakar da yawa daga waɗanda suka ƙaryata manzanni saboda haka masu ƙaryata wannan manzon su ma ba za su tsira ba daga abin da ya samu al'umomi gabanin su wannan ban tsoro ne hal tuhissu minhum min ahad shin kaji duriyar wani daga cikin su aw tasma'u lahum rikza ko kaji motsin wani daga cikin su al ihsas shine kaji wani abu da daga wato kaga wani abu natsin wanda zaka iya wato hasashen sa kana hasashen wani daga cikin su koko kana jin duriyar wani al wato duriyar shine wani labari wanda yake wato a motsi shine wanda yake ba lalle ka ji shi ba wata kila zaka iya ganin sa to baka gan su ba motsin ma kaji wanda baka gani ba ma yaushe zaka iya jin motsin sa wato ma'ana sun yi nisa a cikin tarihi sun zo sun yi zamanin nasu sun yi duk abin da suka yi sun tafi sun gama kamar ba a yi su ba saboda haka kuma Allah yana nan to wannan gargadi ne a yanzu in ka tsaya ka duba irin al'ummomin da suka wuce idan ka je wajen su idan ka wuce ta inda suke ba inda ya kai shi shuru kamar su yanzu in ka wuce cikin Madain Salih ga ginin nukan nan kana gani amma sai ka ji shuru tsit kamar makabarta ce in ka je makabarta lokacin da ba a binne kowa sai ka ji tsit ga mutane nan dubunne a kwance hal tuhissu minhum min ahad kana jin duriyar wani aw tasma'u lahu rikza ko kana jin wani motsi nasa sun yi sun gama to saboda haka kowa ma haka zai tafi Allah kuma mu kyakkyawan karshe to da wannan muka zo karshen wannan sura suratu maryam Allah ya haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani kuma da wannan ne muka zo karshen wa'annan majalis na tafsirin alqur'ani na wannan shekara ta hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439